إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ما سجر ما إنا يمنى قيسوا إرن تاء الدين المسلين إنا فدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا قاربودي والله تبارك وتعالى ميكومي ميكوى da ya hada mu a cikin wannan babban masallaci na Juma'a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam dake unguwar Dosa ko unguwar ƴan majalisu anan cikin garin Kaduna a arewacin Najeriya domin tunatar da kaina tare da ku dangane da abin da aka nemi a yi magana a kai a lokacin da aka nemi in zo wannan wuri na nemi a sanar da ni abin da ake so in magana a kai kuma aka ce in yi magana a kan abin da ya shafe mu mu al'ummar musulmai a halin da muke ciki mala halin da al'umma take ciki sa'annan kuma a bada shawarwari game da yadda za a fita daga cikin halin in mara kyau ne ko yadda za a kyautata shi idan mai kyau ne to ko da yake ni ne na bani mawdu'in kuma aka bani na san cewa wannan ba sabon mawdu'i bane domin kusan a wurare da yawa a majalis mabambanta a manabir iri-iri ana yawan ambatan wannan domin abu ne da ya zama lallai a bashi muhimmanci domin mutane gaba ɗaya mu taru mu san me muke ciki ina muka kwana ina za mu dosa ya ya kamata inda muke so mu je mu je don haka sai zama abin da zan gabatar ba zai zama sabo ba hatta a kaina ni kaina ba wani sabon abu ne aka bani in gabatar ba to sai dai kamar yadda aka saba kuma aka sani a kullun dan adam yana buƙatar tunatarwa abin da aka faɗi shekaran jiya an tsallake jiya a faɗi yau a tsallake gobe ji ba a maimaita domin ya zamanto mutum yana tunawa kowane lokaci tunda dai dama tunatarwa na amfanar da muminai ne don haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu abubuwan da zan ambata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya man gamtakatar wajen faɗin daidai da isar da saƙon yadda za a fahimta kuma ya yi amfani ina roƙon Allah ta'ala ya sa ku gaba ɗaya ku masu sauraro cikin bayansa da ya yaba saboda suna sauraron magana su yi amfani da mafi kyawu daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ba wani koyayyen abu ba ne ga duk ɗalibin ilimi ko wanda ya karanta tarihi ko yake sauraron maganganun malamai cewa al'ummar musulmai ta kasance al'ummar da ake ba da misali da ita kasancewar ba a taɓa samun wata al'umma irinta ba musulunci a matsayin shi na addinin da Allah ya amince ya yarda da shi kuma ya zaɓa ya yi matuƙar tasiri a rayuwar musulmi kasancewar musulunci ya shiryar da waɗannan musulmi ƴan mazan jiya manya ɗiban fari musulmin farko ya shiryar da su zuwa ga tsantsar tauhidi ya hada zukatansu ya daidaita tsakaninsu suka zamanto ƴan uwa masoyan juna bayan da sun kasance a warwatsai suna yaƙar juna saboda kabilanci ko bambancin launin fata musulunci ya tarbiyyantar da su akan son Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gabatar da Allah da manzon shi akan kawunan su da iyalan su da dukiyar su da rayuwar su da komai nasu musulunci ya tarbiyyantar da su akan bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da kafa da yin hukunci da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin addini da rayuwa musulunci ya kyautata dabi'ar su ta yadda suka zamanto abin koyi a cikin al'umma ya tattara su a ƙarƙashin daular musulunci mai adalci bisa jagorancin shugaba guda ɗaya ya sanya musu manufa guda ɗaya wadda za su rayu a kanta su mutu a kanta su sadaukar da komai saboda ita su fifita ta a kan rayuwarsu da iyalinsu da dukiyarsu wannan manufa ita ce bautar Allah shi kadai bisa cancanta da neman yardan shi da kira zuwa ga addinin shi da gwagwarmayar yaɗa addinin nashi da kai kawo wajen tabbatar da shi a bayan ƙasa musulunci bai tsaya nan ba ya tarbiyyantar da mabiyan shi musulman farko a cikin wannan al'umma akan jarumta da sadaukarwa wajen yaɗa gaskiya da ƙoƙarin karisa ya tarbiyyantar da su akan fifita lahira akan duniya da amfani da duniya a matsayin wurin da za a yi gwagwarmaya domin yin tattali da kintsi da tanadi da shiri don lahira hakan ya sa waɗannan musulman na farko suka zamanto jagorori a rayuwar nan a cikin ɗabi'u da ilimi da shugabanci domin ko sun kasance masu kyakkyawar aƙida masu ikhlasi cikin ayyuka masu aiki da iliminsu masu yawan ibada masu kyawawan ɗabi'u masu gwagwarmayar kira zuwa ga addinin musulunci da yaɗa shi masu haɗin kai da haɗaka da taimakekeniya da tabbatar da murya guda ɗaya da sauti guda ɗaya a cikin lamuransu da kuma yin alfahari da addinin musulunci wannan ya ba su damar yaɗa addinin musulunci ya zamanto sun yaɗa musulunci wuri-wuri ƙasa-ƙasa gari-gari suka shiga wuraren da ba a taɓa tsammanin musulunci zai shiga ba suka kai ga inda ba a taɓa mafarkin musulunci zai kai ba ya zamanto manya-manyan dauloli waɗanda ake ganin su ne suka isa su suka fi kowace daula ƙarfi a wancan lokaci kamar yadda a yau ake maganar Amurka da Ingila da Faransa da Germany da China da South Korea da North Korea da iri-irinsu ya zamanto waɗancan dauloli irin na Safarisa da sauransu waɗannan al'umma suka shiga suka yaɗa da'awa suka kira mutane zuwa ga addini kuma har ma aka waye gari daulolin sun dawo ƙarƙashinsu to wannan ya yiwu gare su ne kasancewar su dinnan sun tsaya akan karantarwa addini bayan sun koye shi sun fahimce shi sun karɓe shi kuma hakan ya yiwu gare su duk da cewa ba kafin zuwan musulunci waɗannan musulmin na farko larabawan nan waɗanda ake kiransu musulmin farko su Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da sauransu duk waɗannan sahabban da tabi'ai da asba'ut tabi'in dukkansu a lokacin nan ba su kasance komai ba a wajen ilimi a wajen wayewa a wajen mulki a wajen shahara a wajen sanin ci gaban rayuwa domin larabawa na daga cikin kabilun da ba su da ilimi a wancan lokaci suna da tsari irin na mulki wanda suke kai amma wayewarsu ba ta kai ta kawo ba iliminsu bai kai ya kawo ba shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su da al'ummiyyin wato wadanda ba su iya rubutu da karatu ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka siffanta shi da al-ummi wanda baya rubutawa baya karantawa wanda idan ka ce mutum bai iya rubutu da karatu ba kaman zaki amma a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo ne domin wannan na ƙara tabbatar da manzancin shi gashi dai bai iya rubutu da karatu ba sai ya zo da ilimin da ba wanda yake da irin shi gaba daya a garin Makka ba wani balarabe da zai iya kawo shi ba wani mai fasaha wani mai balaga wani mai zalaka da zai iya kawo irin waɗannan maganganu din shi yasa ba mamaki wanda ga cikin malamai magabata da ya dubi tarihin musulunci yake yadda musulunci ya zama abin da ya zama yake yadda al'ummar musulmi suka yada shi a wancan lokaci bayan da ba su kasance komai ba kafin shi yake yadda musulunci ya samu karbuwa a ko'ina da ina ya shahara ya yadu ya kai ko'ina inda ba a tsammani ya zama to tsarin shi shine ake kwadayin a ga ambi sai yace yana mai yaban tsarin da kuma irin abin da waɗancan manyan mutane manya ɗiban fari musulmin farko ƴan mazanjiya abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shiga suka fita tare da manzon Allah suka ci tare suka sha tare suka yi bacci tare suka tashi tare suka aura daga gare shi ya aura daga gare su waɗannan mutane waɗanda duk wanda zai musulunci sai dai ya kwaikwayo daga gare su don in musulunci shi ya saba irin nasu to musulunci shi Allah baya son shi to shine shi wani malami Ahmad Mahmud Gunayn yake yabo ga irin tsarin da suka tabbatar da shi saboda sun riko da addinin musulunci da irin yadda suka samu mulki a duniya ya zamanto su ne suke jagoranci suke badawa suke ilmantarwa suke zama abin koyi ga duk mai son ya koyi yake cewa wa kaifa sasar ru'atul ibli mamlakatan ma sasaha kaisar min qabl aw shahu wa kaifa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu صند المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مكساه يتي يا أكي ما سكي ويراكما أدادي سكا زمانتو سنشو قبنشي سنجا قولنشي سنملكي كساشي من يمنيا إلو ملكين دا كيسر da sha basiba ya kai mutanen da suke masu kiwon raquma adadi masu kiwon dabbobi adadi suka zamanto sun samu ilimi irin ilimin da ba su samu irin shi ba ga ilimi na falsafa ya kai suka zamanto suna da jiragen ruwa a wancan lokaci wanda haka ke nuna kimiyyar su da fasahar su ya kai suka zamanto sun san sirrin ruwa dangane da halittunsa da yadda ruwa yake da yadda za a shiga da yadda za a iyo a cikinsa a fita da yadda za a amfana da albarkatun da ke cikinsa wanda haka ke nuna sun kware a wajen ilimin kimiyyar ruwa da abin da ke cikinsa na albarkatu ya ce ya aka yi haka ya ce sannul musawati mutane ne da suka tabbatar da tsarin adalci suka tabbatar da tsarin daidaito ba wani babba ba karami a wajen abin da ya shafi bautar Allah a wajen abin da ya shafi tabbatar da gaskiya a wajen abin da ya shafi hukunci in an je gaban kotu la arabun wala ajamun ba magana a ce wannan balarabe ne ba magana a ce wannan ba balarabe bane a nuna bambancin launin fata ko yare babu malimin isharakun illa bitakawahu a cikin wannan al'umma sai zamanto mutum bai da wata daraja sai dai da tsoron Allah sa tsoron Allah shine mabudi shine hukunci shine ma'aunin darajar kowane mutum inna akramakum indallahi atqakum wa qararat mabda' ash-shura hukumatuhum ya zamanto hukumar su ta tabbatar da tsarin shura ya zamanto mutum daya ba zai iya yanke hukunci ba sai ya shawarci abokan tafiya sai ya shawarci masu hankali a ciki wadanda ake ganin suna da gudunmuwar da za su bada ta shawara domin a yi tsokaci a tattauna sannan a samar da matsaya a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala falaysa lil fardi fiya ma tamannahu mutum daya ba aikata abin da ya ga dama yake ba ba a yadda ba a wancan tsari nasu dalilin haka wa rahaban nasu bil islam sai mutanen duniya gaba daya suka yi lale marhabin da musulunci suka karbe shi hina ra'au lokacin da suka ga annas salama tsarin tabbatar da aminci da zaman lafiya wa annal adala da tabbatar da adalci magzahu sune manya manyan ginshikan sa wannan shine abin da ya kasance a wancan lokaci na musulmin farko waɗanda suka tsaya tsayin daka suka yi abinda suka yi har ya zamanto sun samu irin wannan yabo daga jama'a waɗanda sun shaida irin abinda suka aikata ko da guda hanyar tarihi to amma a yau ƴan uwa abubuwa sun canza al'ummar musulmai ta samu kanta cikin halin ni'a a yau barna maimakon tarbiya shine abinda yake nema a shahara jahilci maimakon ilimi taqalidanci maimakon jagoranci ci baya maimakon wucewa gaba tawayar zuciya maimakon daukaka zaman ƴan marina maimakon haduwa ta'assubanci maimakon ikhlasi sannan ga rashin ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci bindidigi na nuna cewa akwai dalilai na cikin gida da dalilai na waje da suka haifarwa al'ummar musulmi wannan matsala da ake ciki idan mun dauki dalilai na waje za mu ga cewa babban dalili da ya haifarwa wannan al'umma halin da take ciki shine sakaci da karantarwar Allah tabaraka wa ta'ala da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da yadda alakar wannan al'umma ya kamata ya kasance tsakaninka da wasu ta tunda dai sananna abu ne akwai bambancin addini akwai bambancin tsarin rayuwa a tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba to shi bambancin addinin nan ba yadda za a yi to sai dai shi addinin ya nuna kuma ga irin yadda za a yi mu'amala ga irin yadda za a yi zamantakewa idan zamantakewa ta hada to sai aka waye gari al'umma ta yi sakaci da karantarwar addini dangane da wannan hakan sai ya haifar mata matsala ya zamanto su waɗanda ba musulmin ba sun ma kasa fahimtar musulmin sun ma kasa fahimtar wani alkhairi ko mai kankantar shi a cikin musulunci suna ganin musulmi wasu mutane ne waɗanda ba sa san ma a ci gaba suna ma musulmi kallon cewa su dinnan wani abu daban suke ba ma addinin ba sannan suna wa musulunci mummunar fahimta saboda irin yadda su musulmin suka ɗauki kansu kuma suke gudanar da al'amuransu mun san cewa akwai bambancin tsarin rayuwa da tsarin wayewa wanda shine ake kira clash of civilization bambancin tsari na wayewa sai ya zamanto su waɗanda ba musulmi ba ƙoƙarinsu su tabbatar da tsarinsu na wayewa a kan kowa da kowa a duniya bisa sabon tsarin duniya da suke kira new world order da yake son ya tabbatu a kan al'umma gaba ɗaya hakan ya zama dalili ko kuma ya samu dalili ko tushe ne saboda su musulmi sun kasa tabbatar da nasu tsarin rayuwa wato wayewar civilization ɗinsu ya zama to gashi balo-balo a aiwace ya zama ana ganin shi a tare da su to tunda sun kasa sai ya zama to waɗanda ba san musulunci na da nasu tsarin ba ko kuma sun ma sani amma suke ganin shi a matsayin barazana bari su yi kokari su tursa ta tsarin wayewa irin nasu akan kowa da kowa domin a samu abin da ake kira globalization wato a mai da duniya kamar wata karamar alkarya ko wani dan ƙauye guda ɗaya wanda an san kowa an san abin da kowa yake to wannan abin sai zama al'ummar musulmi kalubale gaba sai yaki baya da bisa domin wayewar musulunci ta yi ƙasa da yawa ma musulmin ba su santa ba ga wancan wayewar tana da ban sha'awa amma kuma ba irin ta musulunci yake so ba to in an karba akwai matsala idan an ci karba akwai matsala to sai zamanto wannan sai ana samun rikici a tsakanin tsarin wayewa irin na musulunci da tsarin wayewa irin na wanda ba musulmi ba hawa lafon littafin an yi a kan irin wannan lamari domin a nuna yadda clash of civilization yake tasiri a duniya a yau wajen yadda za a gudanar da rayuwa gaba daya domin akwai tsarin wayewa na yammacin duniya, akwai tsarin wayewa na gabashin duniya. Tsarin wayewa na yammacin duniya, western civilization, shine irin na Bature. Baturen Burtaniya ne, wato na Ingila da sauran kasashen da ke tare da ita, ko kuwa Baturen Faransa ne. A ɗaya gefen kuma akwai tsarin wayewa irin na musulmi, wanda shi ne ake kira Eastern Civilization ko Islamic Civilization. Sai da mun ga akwai karo mai yawan gaske, saboda tsarin daban-daban ne. Wannan tsari ne da ya ginu a kan Ƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wancan kuma tsari ne da ya ginu a kan tunani na maulanka. Shi yasa kaga mu Allah ta'ala dangane da iyaye, ce ma iyaye fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Iyaye kar ku ce tir, kar kuma ku yi musu tsawa. Amma a tsarin wayewa na Bature, babu laifi yaro in ya ji babansa ya faɗi wata magana da ba ta yi mishi ba, ya ce masa don't be stupid dad. Baba kar ka zama ban zamana. To kaga wannan tsari ne ba irin tsarin da musulunci ya karantar ba. To amma kuma ga shi yana nema ya zama asfa'il, wato wanda shi ya fi shahara, ya fi ɗaukaka, ya fi wato cara a duniya. To waɗanda ke son su riƙe tsari irin na musulunci da wayewarsa, to dole su samu kan suna karo da waɗanda suke ƙoƙarin aro wanta tsarin ko da musulmi ne 'yan'uwansu. Wannan yana daga cikin dalilan ƙalubalen da ke fuskantar al'umma, wanda ya haifar da wa al'umma halin da ke ciki. Sai abu na biyu, ɓatanci da waɗanda ba musulmai ba suke yi wa musulunci da mabiyan shi, ta hanyar yin mummunar suka ga shari'a. Da zara an bar shari'ar musulunci, sai su kira shi barbaric law. Barbaric law wai tsari wanda yake na gidadanci mai tsanani na wauta, wanda yake da abin da yake abin kyama. Haka suke kiran shi barbaric. Idan shari'ar musulunci ta ce in an zo wajen gado a tsakanin ƴaƴa ko ƴan uwa wanda suke matsayin su daya a wajen gado, namiji a bashi rabon mata biyu, sai su ce ka gani what a barbaric law. Wannan wani irin tsari ne na shirme baƙauyen tsari? Ya za a ce mace a bata ƙasa ko rabin abin da za a ba namiji? Za ta cewa su ba su ma tsari kwata-kwata da ya yi magana ma a ba mace komai. Amma duk da haka sun dai ga cewa garin su kalwancin su kuma in ka tsare su a kundinsu na dokoki ko kuma a tsari na addini, ka ce ku kawo mani wani abu kwara ɗaya a cikin littafinku ko a tsarin kundinku da ya nuna cewa mace ga yadda za a yi mu'amala ta wajen rabon gado, ba su da shi. Kololuwanta za su iya cewa a'a, ai yanzu akwai doka da ta nuna cewa idan miji ya yi aure a coci aka yi rijistar auren, to shi kenan shi wannan mijin idan matarsa in ya mutu matar za ta gaji komai. Ko kuma a ce a'a, mutum yana da dama ya raba gado ma da kanshi ta hanyar yin wasu cinya, za a yi a raba gado sun yi na duniya. Kaga da in ka duba abin da akwai tsallan bakaɗe a cikin shi. Ko kuma idan aka ce ai shi yaro yana ƙarƙashin baban shi ne, kuma baban ne zai mai shi dukkan abin da ya kamata ya mai na tarbiyya, ya ce a'a, da yaro ya kai shekara 18 he's an adult, saboda haka a bar shi ya abin da ya ga dama, ba ruwan wani da wani ai kallon juna. Idan mace ce a Ingila tana kai shekara 16 ba ruwan babanta da ita, ba ruwan babanta da ita, tana ƙarƙashin kanta ne, tana gudanar da rayuwarta ba sai ta kai 18 ba. In baban ya ga dama zai iya ce biya kuɗin hayyan zaman da ke a gidana. To kaga wannan tsari ba shi ne irin namu ba. To amma duk da haka sai aka wayi gari ana mummunar suka ga shari'ar musulunci. In an ce wanda ya zina ga hukunci shi, sai a ce kun gani ba barik lo. Idan an ce ainihin wanda ya yi rida ga matsayin shi, sai a ce what a cruel law. Idan an ce wanda ya sata ga hukunci, sai a ce look at it what a stupid law. irin da yi maganganu dai wannan da kenan ai ban tsawa ga shi tsarin musulunci wanda wannan yana kalubalantar musulmi su san gaske a duniya domin sai zo musu gaba siyaki baya da musu duk wani abu da aka alakanta shi da musulunci sai ga ana kokari a soke shi a rushe shi a kushe shi ta hanyar rubuce-rubuce da amfani da kafafen yaɗa labarai ga kuma daukar musulunci a matsayin barazanar da ake fuskanta a kasashen yammacin ketare sai zama hakan yasa ana yin kullakullan makirci ga mabiyan musulmi ga mabiyan musulunci duk inda suke sai ga cewa ana masu kullakulli ya isa ka misali a yanzu idan wanda ba musulmi ba kaman ba yahude yana daga cikin al'adar shi ta addini ba ya bar gemu duk zumzum shi wannan ya ga al'adan addinin shi amma idan musulmi ya bar gemu sai a ce fanatic yana daga al'adun Sikh da ke kasar India masu addinin Sikh su yi gabte da rawani idan sun yi wannan sun dace da tsarinsu tun kuma musulmi rawani sai a ce fanatic muslim yana daga al'adun coci mace wadda take wa coci hidima nan ta yi shiga ta rufe jikinta ta sa a baya ta rufe saman jikinta gaba daya in ce wannan ta yi daidai ta cancanci girmamawa da mutuntawa ko da a motar haya ta kasuwa ta shiga idan musulma ta za a yi jami za a ce ka cancanci ninja sign of fanaticism alama ta ainihin ga na kashenin addini to kun ga wannan takala da tsokanan da yin maganganu na batanci na daga cikin halin kakanuka yi da musulmi suka samu kansu to wannan duk fa daga wajen to sai dalilai na cikin gida waɗanda su suka fi yawa dalili na farko rashin haɗin kai wanda ya jawo al'ummar musulmai abubuwa da yawan gaske na ɗaya barin hanyar Allah musamman ma a cikin matsalar alwala wal bara'u domin musulunci daga cikin lawazim na tauhidin shi akwai alwala'u wal bara'u son wanda yake bin Allah da kin wanda yake saba wa Allah za ka so mutum saboda imanin shi ka so shi saboda da'a da yake wa Allah ka so shi saboda biyayyar da yake wa addini za ka ki mutum ba dan kana kin shaksiyarsa shi wani ba a'a sai dan saboda bai san Allah bai san Allah ya kafirce wa Allah ko kuma ko da musulmi ne amma yana sabawa dokokin Allah gaba daya za ka ki shi a zuci gwargwadon abin da kake ganin saba wa Allah yake to saboda rashin haɗin kai a yau sai zamanto wannan ka'idar bata ana iya san mutum ko dan abun hannun shi ko dan kungiyar mu daya ko dan fatin mu daya ko dan garin mu daya ko dan dan kabilar mu ne ko makamancin mu ana iya kin mutum dan saboda ba fatin mu daya ba dan saboda ba kungiyar mu ta addini daya ba dan saboda ba masallacin mu daya ba dan saboda ba aqidar mu daya ba dan saboda ba kaza a kisa a mahallin da bai halatta a kishi ba wannan rashin haɗin kai shi ya jawo shi na biyu rashin tasiri cikin al'amuran rayuwa a dalilin rashin haɗin kan nan sai zaman to al'ummar musulmi ba su da tasiri a cikin al'amuran rayuwa gaba daya za a yi shawara ko ba su nan a zartar kuma a yi idan ba suna nan ba za a tuntuɓe su ba haka al'ummar musulmi ta zama a yau wa yuqdal amru hina taqibu taymun wa la yutamaruna wa hum shuhudu in suna in kabilar taymu ba ta nan za a yi hukunci a zarta ba za a jira sai ta dawo ba idan ma kabilar taymu tana nan ba za a shawarce ta ba to haka musulmi suka zama in muna cikin harkar tafiya ba ma za a shawarce mu ba in mun koma gefe guda za kuma a yi koda ba mu zo ba me ya ja mana rashin haɗin kai abu na uku da rashin haɗin kai ya jawo al'ummar rashin aminci a tsakanin mutane sai zamanto babu aminci tsakanin mu domin tunda ba mu haɗa kai addini ya haɗa mu ya kamata kuma ya haɗa mu haɗa kanmu sai aka waye gari hakan ya gagara to tunda hakan ya gagara sai zamanto ban amince maka ba baka amince mishi bai amince man ba haka dai haka ake abu na hudu da rashin haɗin kai ya jawo mana rashin tsayayyen shugabanci yanzu ka dauki musulmin Najeriya misali wane ne shugabanmu kila rasmiyan zamu iya cewa sarkin musulmi to amma mutane nawa ne sarkin musulmi kan ce ai ko a bari kuma suke kuma ba yan kadan ba masu yawan gaske kaga wannan ke nuna maka ko da yake rasmiyan a doka a gwamnatance a wajen mafi yawan al'umma shine shugaba amma akwai da dama kuma wanda ba su yarda haka ba suna da ja kowa sai dai kama ina su ina su wancan limamin ya rike wancan shugaban su na kungiya ya rike wannan haka dai kowa da abinda ya rike ma kanshi sai ya zamanto babu tsayayyen shugabanci a cikin mu a dalilin rashin haɗin kai abu na biyar da rashin haɗin kai ya jawo mana shine kungiyanci da bangaranci da biye wa tsarin nan na abokan gaban musulmi na divide and rule khalif a wato farrik tasud divide and rule farrik tasud don warga zama ba sai na ba ta kowa san halin da kungiyar take shi a yau asali a musulunci ba kungiya ce aibi ba za a iya kungiya amma kungiyar ce aibi ne mele bin dabba tana da matsala dabba na da matsala ba ta da matsala amma dabbanci ba kaga abin kyama ne daga kauye nake to mele bin kauye amma in ne kauyen ci ba kaga akwai matsala to wannan shine babban lamari kungiyar ci ta yadda in wani ba kungiyan ku daya ba to kana mai kallon biyu abu komai addinin shi komai kokarin shi komai riko da qur'anin shi da hadisin shi in bai ambata cewa shi dan kungiyar kaza bane to kaman ana nema a fitta shi musulunci gaba da shi ko musulunci ba kungiyar ce musulunci ba babu wata kungiya da aka ce ita ce kawai kungiyar gaskiya fata fata duk wanda ya rike alqur'ani da sunna yayi aiki da su bisa fahimtar magabata na kwarai to wannan ya rike addini na gaskiya in ya shiga wata kungiya ko yi mu'amala da wata kungiya wasila ce ilal gaya ran da aka waye gari ya dauki kungiya ita ce ma'aunin shari'a to ya bata ran da ya dauka tsarin kungiyar shine kawai musulunci wata kungiyar ba musulunci take ba ya shiga cikin rikici to amma sai aka waye gari kungiyanci na tasiri a cikin al'umma a yau banda batun kungiyanci ga bangaranci a cikin kungiyar ma akwai bangaranci ko dan saboda bambancin harshe a ce waɗannan Yarbawa ne waɗannan Hausawa ne waɗannan Kanawa ne waɗannan Zantagawa ne har shi yanzu ya ji boye na tasiri a addini a wajen gudanar da rayuwar addini a cikin al'ummar musulmi wanda wannan rashin haɗin kan shi ya jawo shi shi kuma farrikta su divide and rule wani tsari ne da abokan gabar musulmi suka fito da shi su shiga nan su buga su bigi kan wancan su rushi can domin mai fada da juna a waye gari ba mu da tsari shikenan bayan gashi Allah ya ce fala tanazau fatafshalu wa tazhaba rihukum sai a waye gari gaba ɗaya mun rasa karfi domin mun dare mun warkace yana daga abin da rashin haɗin kan nan ya jawo mana yawan sabani sabani kullum wancan na sabani da wancan wancan na sabani ka rasa ma dalilin sabani kaga a masallaci daya ana rigima saboda wani ya ce shi aka bauta ya saki hannu ya sallah wani ya ce aka bauta ya rike hannu dukkan su dai babu wani wanda za a ce dalilin abin da yayi sai an ce musuluncin sa mai rauni ne to amma take yake ana sabani akan wannan wani ya nace sai da satul isra wani ya ce ba za a yi ba wani ya ce ajanu za a yi wani ya ce ba za a yi ba sai ga ana ta rigima har ana nema a kibin juna sallah a dalilin wannan aka waye gari wannan rashin haɗin kan ya jawo mana ci bayan a cikin rayuwa da rashin taimakekeniya tsakaninmu da kaskanci a cikin al'ummomi wannan dalilin farko kenan cikin gida wato rashin haɗin kai sai dalili na biyu jahilci mun ambata cewa al'ummar musulmai sun kasance al'ummar da suke ba da ilimi masu ilimi masu aiki da ilimi masu koyar da ilimi dukkan bangarori na ilimi dukkan fannoni na ilimi gaba daya amma a yau ina musulmi suke a yau ina musulmi suke a yau gaba daya in ana maganan kwararrun masanan kimiyya na duniya gaba daya kwararrun masanan kimiyya da fasaha science and technology gaba daya duniya musulmi na da kasa da kashi 5% wanda aka san su su ne ƙwararrun kimiyya da fasaha na duniya, musulmi na da less than 5%. Kai, ƙwararrun kimiyya da fasaha da ke ƙasar Indiya kawai, ko ƙasar Sudan kawai, sun fi yawan ƙwararrun kimiyya da fasaha da ke ƙasashen musulmi baki ɗaya. Idan ana maganar waɗanda suka shahara a fagen kimiyya da fasaha a ƙasashe guda 57 da ke cikin OIT, to a duk cikin mutum 1,000 musulmi a waɗannan ƙasashe 57 na OIT na da guda 9 ne kacal a duk cikin mutum 1,000. Point 09%. Wannan ƙididdigar shekara 2007 kenan, 2007. Idan kuma ana magana akan ƙwararrun masu bincike ne da nazari, to musulmi na da guda 649 a cikin kowane miliyan ɗaya. A kowane miliyan ɗaya musulmi suna da guda 649 a bisa ƙididdigar da aka yi ta shekara 2010. Idan ka ɗauki Najeriya, za ka iske cewa matsalar jahilcin nan da muke ambatawa, ai, akwai ta ƙwarai da gaske. Domin kuwa an kiyasta cewa kusan yara miliyan 23 ne ake da su a Najeriya waɗanda ya kamata su je makarantar firamare, amma ba sa zuwa. Miliyan 23 yara, miliyan 23 da ya kamata a ce sun shiga firamare, amma ba su sa su ba. Wannan shi ne ƙididdigar da National Bureau of Statistics ta bada a shekara ta 2010. A ƙididdigar da National Population Commission ta bada da kuma wani kamfani na bincike mai cin gashin kansa IFC Macro a shekara ta 2009, an nuna cewa a cikin wannan adadi na waɗanda ba su zuwa makarantar firamare, kudu maso gabas na da kashi 20. In an haɗa kudu maso tsakiya da kudu maso gabas, in an haɗa south-south da south-east suna da kashi 20. A yayin da arewa maso gabas da arewa maso yamma, north-east da north-west, inda musulmi ke da kashi kusan 90%, su suke da adadin kashi 50% na yaran da ba zuwa makarantar firamare. Idan ka ɗauki sakamakon jarabawa ta shahara fagen shiga jami'a, jam, tun daga shekara ta 2008 har zuwa shekara ta bara ta 2013, ɗaliban da ke rubuta jarabawan jam daga jihar Imo ita kadai sun fi yawan waɗanda ke rubuta jarabawan jam a arewa gaba ɗaya, in ka cire jihar Benue da Niger da Kwara da Kogi. Saura jihohi 15 ka haɗa har da Abuja, in ka tara duk ɗaliban da ke yin jarabawan jam ba su kai yawan wanda jihar Imo ita kadai take kawowa ba duk shekara. Bincike ya nuna cewa kashi 71% na mata musulmai ba su iya rubutu da karatu na boko ba, kuma kashi 30% na mata a ainihin cikin musulmai su kadai ne suka kammala karatun sakandare ko jami'a. Kashi 70 iyakan firamare suka yi ko sun fara sakandare sun dakatar ko kuma ba su ma shiga gaba ɗaya. Alƙaluman National Bureau of Statistics na shekara ta 2012 ya nuna cewa a arewacin Najeriya, inda kashi 80% na musulman ƙasar ke zaune, kashi 35 ne kadai bisa 100 suka iya rubutu da karatun ilimin gogo kashi 77 bisa 100 na mata ba su yin karatun gogo kuma kashi 41 bisa 100 ne kawai na yara ke kammala karatun primary to ina muke don Allah wannan al'amarin na jahilci ya zame mana karfan kafa kuma ya ja mana halin da kuke domin a yau a duniya gaba daya ma'aunin ci gaba gaba daya shine ilimi da tattalin arziki domin da ilimi ne ake samun wayo da ilimi ne ake sanin haƙoƙi da ilimi ne ake iya kere-kere ake sarrafe-sarrafe da ilimi ne ake iya gudanar da mulki da ilimi ne ake tsara abubuwa a sa kowane abin da ya dace ran daukar sa ilimin ko rasa komai kuma abinda zai baka mamaki shine ba wai kawai ilimin karatun boko da ake magana ba hatta karatun addini a yau duk da cewa ana mana kallon kawalwainiya kitsan rogo ana ganin kamar ana karatu amma in ka duba halin da ake ciki ka kwatanta da abin da aka buro ba shekara 25 da wuce a wannan kasar a harka ilimi za ka san an ci ba la ya kaka iya cewa dan samu yar wayewa na mutum ko mai gangantan shekarun sa dan shekara 15 za ka tana ta kada karatu alqur'ani ya dan san hadisi haqqul mubin ne 40 nawawi ne amma ana maganar tun zurutun ilimi wanda za a ce ilimi ne ya kawo bayanai na ilimi ya yi magana a cikin fiqh da kawa'idinsa da usulinsa ya yi bayani akan furu'ar fiqh ya dauko maganganun malamai ya yi tahalili ya yi tahariri ya yi tahqiqi bi dukka za ka iska cewa akwai ci bayan mai yawa gidajen da aka sani ana karanta muktasar da ka daga yaqulul faqir zuwa fala iskala gidajen da aka rage a yau gidajen da aka san cewa za ka je da littafanka na zaure da ake karantawa na wake tun daga zuhudu dan darani badamasi dan duraidi ijiriniya alburda wutiriya ashariya shu'ara muqama a karantar da kai daga kana jan baki ana gyara maka shi da kai ke gyara maka kuma ina fasara na maka bayani gidajen sarki a duk fadin Kaduna gidajen suka rage da za a dauko littafin akhbari a fara tun daga awwal ma yajibu ala al mukallabi har zuwa wa yarji'u ilaihim ai shiri ai shimawi ai ibn rushdi ai ibn ashar ai iziya ai risala ai afkari ai afal masaliki ai dalilu saliki ai aqrabul masaliki ai muktasar khalil akuma ai mudawwanatul kubra gidajen suka rage sannan in ka duba a cikin matasa duk da ana kokari masha Allah barakallahu fik ana kokari wajen karance-karance amma ka kira dalibin ka ce masa to mun je a je Bukhari da Bulughul Maram zo ka karanta 40 nawawi kai fassara mu ji kai bayani wa inda al-imtihani yukramu ar-rajulu aw yuhan anan ne zaka gane sannan in zaka kwatanta tsakanin kudu da arewa arewacin kasar nan inda Hausa Fulani suka fi yawa ana ganin addinin musulunci kamar gado ne ma to in ana magana yanzu karatu dukan kuma yan uwan mu musulmi Yarbawa yadda suka ci gaba kaje duk kasashen duniya inda za ka gansu kaje da madrasa islamiyya ka gani kaje al-sukun ka gani ka tafi Malaysia ka gani kaje Bahrain ka gani kaje Jordan ka gani kaje Sudan ka gani kaje kasashe dayon gaske a shekarar ta gabata cikin watan Nuwamba mun je Bahrain da muka je wajen wata cibiya da ake takama da ita a harkar Islamic Banking and Finance ina zuwa sai ga dan Najeriya dan kuma musulmi da yarri doktora a ainihin Islamic Finance yana karantarwa ma a wurin shi wai na Ahmad su kaga da yin nan da ake magana ba wai kawai ya tsaka tunai akan harkar ilimin boko nan da ake a'a hatta shi kansa ilimin addini wallahi in ba mutaki aka dauka ba fa falolo ne ake ɗaliban ilimi sun san abin da muke faɗi sun sani kun kuma suna da jiya su ja kowa ya zama limam kowa ya zama malam kowa ya gudu islami shi kowa shi ne hidimarta shi kenan ina koyar da bulughul maram a masallaci amma ya ce ya kawo hadisi akhrajahu al-khamsa ka ce su ne ne al-khamsa tunda rubut ne na ibn hajar bai sani ba حسبنا الله ونعم الوكيل to al'amarin jahilci na daga cikin manya-manyan kalubalen musulmi na daga cikin dalilan da suka haifar wa musulmi halin da suke ciki sai abu na uku talauci talauci ɗan'uwan kafirci an ce ban san ingancin isnadin ba zuwa gare shi sirna ali dan abi talib rahimahu radiyallahu anhu ya ce law kana al-faqru rajulan laqataltuhu bisayf idan da talauci mutum ne da na tsara kanshi da takobi saboda talauci yana jawo al'umma musiba hatta matsalar tarbiyya a yau talauci na daga cikin ummul khaba'is ta barbarewar tarbiyya to idan kana maganar talauci ha to ba wai ma sai mun je can duniya ba mu ba da misalai na duniya game da GDP na kasashen turai da kuma kasashen OIC da sauransu saboda yanayin lokaci kawai bari mu dauki Najeriya a Najeriya misali ai ba kuma ta ba a shekara 2008 a nan Kaduna a Arewa House tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Professor Charles Soludo ya yi lakta ya bayyana cewa a gaban gwamnonin Arewa da yawa cewa talauci ya yi katutu a Arewa har wasu suka yi ta surutu suka yi ta korafi wanda ya faci amma wanda ka gane cewa da gaske ne suka kuma dauka da gaske ne suka bayyana cewa an yi gyara kayan ka ne wanda bai zama sauke mu raba ba ai sun dauki mataki don sun gano haka dai domin a wannan shekaran an bayyana cewa fiye da kashi 70% na mutanen da ke zaune a jihohin Jigawa da Kebbi da Kogi da Bauchi da Kwara da Yobe da Zamfara da Gombe da Sokoto da Adamawa na rayuwa ne akan kasa da dala daya dalar Amurka guda daya a kowace rana ma'ana kana iya cewa suna samun kasa da naira 170 ko da 60 a wancan lokaci na 2008 a shekara ta 2010 alƙaluman tantance talauci na shiya-shiya a Najeriya wato geopolitical zones kenan sun nuna cewa northwest kudu a arewa maso yamma na da kashi 71 bisa 100 na talauci northwest kun ga Kaduna ma tana ciki ba Kano ma tana ciki Zamfara Kebbi Sokoto Katsina Jigawa duka yan northwest ne domin da ma ita Jigawa a shekara 2008 an ce kashi 97 na rayuwa a ƙasa dala ɗaya ce za ma suka yi shiri na gangami na musamman don yakar wannan abin kuma alhamdulillah an samu ci gaba yanzu saboda su sun yarda ƙalubalen akwai shi amma jihohin da suka yi wajen kansu suka wuce cewa a siyasa ce da suka suna cikin halin da suke ciki alhamdulillah jihar Adamawa na daga cikin wanda suka ɗauki mataki northeast arewa maso gabas suna da kashi 72 kun ga Bauchi Gombe Adamawa Yobe Borno Taraba duk su shiga ciki North Central arewa ta tsakiya Naija kenan ko irin su Naija irin su Kogi irin su Kwara irin su Benue irin su Plateau su kuma suna da kashi 67 bisa 100 a yayin da sauran shiyoyin da ke kudu ke da kimanin kashi 65 bisa 100 in an haɗa su duka su suna da kashi 65 mu kuma na an ka tattala mana akwai masu 71 akwai 'yan 72 masu sauƙi su ne 67 haka nan binciken da aka yi ta shekarar 2012 ya tabbatar da cewa kashi 80 bisa 100 na mata musulmai a Najeriya na fama da matsanancin talauci sannan kusan yara miliyan 9 ne yan shekara 13 zuwa 30 ke barace-barace akan tituna kashi 99.9 musulmi kamar yadda binciken ko alkaluman National Bureau of Statistics ya bayyana a shekara ta 2010 to talauci yan uwa na daga cikin manya-manyan kalubalen musulmi a Najeriya sai abu na hudu rashin da'a da biyayya ga shugabanni idan kana neman waɗanda ba su san mutunci shugabanninsu ba to in ka samu musulmi kai fatiha ka shafa ya dai shi ka misali na kusa hatta daukar azumi da saukewa mutane sun zaɓi shi bisa sanarwar shugabannin kungiyoyi maimakon sanarwar sarki musulmi wannan kungiya kaza bangare kaza za su ce kar a dauka ko a dauka ta da cewa shari'ar musulunci ba ta dauke su a matsayin su ne shugabanni ba in ba shugabanci na maslaha ba da akwai shugabanci na hukunci akwai shugabanci na maslaha shugabancin maslaha ni ma shugaba ne na maslaha a matsayina na mai da'awa zan gaya mutane a yi kaza a barkar wannan shugabanci na maslaha amma shugabanci na hukunci to sai wanda aka yadda shi ne shugaba da aka ba ikon haka amma an waye mutane da shugabancin bangaranci ko kungiyanci suke mu'amala maimakon shugabancin da aka yadda da shi al'ummar musulmi ne za a ga akwai yawan zagi da sukan shugabanni a fili akan mimbarin juma'a mimbari wakilcin manzon Allah yake amma akan za a zo a tsine ba shugabanni kar sai inda aka samu wannan karatun ko wannan ta ba karanta uku gashi daga cikin tabi'ai wani yana cewa da ina da addu'a da zan in nayi Allah zai karba ba zai maida ka ba to da nayi wa shugaba dan shugaba ya lalata al'umma ta shiga uku in yi gyara al'umma ta kyautu mu ne kada zaka je mu a BBC kullun da sare muna zagin juna mu ne zaka je mu a VOA kullun da sare muna zagin juna mu ne za ka je mu a Deutsche Welle kullum da safe muna zagin juna mu ne za ka je mu a Radio France kullum da safe muna zagin juna kai yanzu ma mu ne za ka je mu kace na ce ko an ce kace kullum sukan wancan zagin wancan ai ban ta wannan ba mu da wanda ya kubuta daga a zage shi kuma ta zagi na cin mutunci da fitar hankali al'ummar musulmi kadai ke wannan don girman Allah ku gaya mani ko cikin al'ummar musulmin in ba Bahaushe da ya rikide yake kiran kansa Hausa Fulani da Fulanin ba su a cikin wannan addinin Najeriya akwai su ɗan uwan mayar bana ma shugabannin su haka suna manyan su haka sauran kabilu Ibo suna ma manyan su haka to mu ne kadai wahi a kai mana wannan na daga cikin dalilin rugujewar yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau a filin wa'azi kaji ana zagi kababan watsa labarai na gida da waje maimakon a yi wa shugabanni nasiha a koyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga shugaba yayi wani abu ka kebe da shi ka gaya mishi idan yayi alhamdulillah in bai yi ba ka sauke nauyinka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dalili na biyar sai jawo ma al'ummar musulmi dalili na cikin gida na biyar sai jawo al'ummar musulmi halin niyyarsu da ake ciki son kai tunanin kai maimakon al'umma abinda zai baka mamaki kamar a Najeriya shine ba wai batun ma musulmi ko ba musulmi ba son kai dai shine asa'ilu a cikin waɗanda suke kishin ƙasa waɗanda suke kishin al'umma su ne 'yan kaɗan a cikinmu da ta cewa shugabanni da mabiya duka za mu ta ambaton wasu mu ce Nelson Mandela ga abin da yayi mu ce Sardauna amma dai duk a banza domin ba ma tabba ba mu kwatantawa da ta cewa wurin da ya kamata a ce sun koya amma ba su koya ba su kai na kuma na sai zama abin sha'awa amma mu mun ma kafa koyo da gare su ko da mu kamanta kuma ba za mu yi namu da asali ba wanda shi bi dace kuma yafi inganci yafi kyau yafi zama cikakke to ko da ba za mu yi wannan ba ya kamata mu yi koyi da wani abu nasu tun da ne na alkhairi domin hikima a aibatacciyar aba ce ta mumi inda zai tsirke ta ba tashi bace sai dauka tabiyar kowa ya ja tashi jama'ar maimakon hada kai duk wannan alamomi ne na san kai in ban samu ba kowa ma ya rasa in wanda nake so ba shi bane kowa ma kada ya samu wannan na daga cikin dalilan da suka haifar mana halin da muke ciki kuma abin ya fi muni a cikin mu ya fi tsanani a cikin mu domin saura suna gudanar da abubuwan su ne bisa ajandar su bisa tsarin su bisa abin da suka tsara ma kansu mu kuwa ba haka ba sai dalili na shida dalili na cikin gida da ya kawo al'ummar musulmi halin suke ciki san abin duniya san abin duniya inda zaka ga mutum musulmi ya sayar da matsayin musulmai a wajen abokan gaba ya sayar da matsayin musulmai ya rika nuna musulunci ma matsala ce ya rika kokarin farantar da kanshi wai shi bai ma yarda da tsarin da mutum musulmi ke kai ba wai abin da musulmi ke so wai yana ganin ba haka yake mata ba saboda yana cikin jama'a irin sa ko yana cikin wata jama'ar wadda ba tashi ba saboda haka ya yarda saboda ya samu abin duniya ko ya samu matsayi ko mukami ko wani abu ya sai da matsayin musulmi ga rashin matsawa wajen kwatarwa musulmai haƙƙoƙin saboda shi yana son duniya don ya ce sai ya yi magana akan a kwatarwa musulmai haƙƙin su za ta au shi ma ya shiga cikin su abin da yake samu zai rasa ko kuma saboda tsoron mutuwa ga shi kuma mutuwa dole sai an yi ta to waɗannan dalilai da suka haifar wa musulmai halin da suke ciki suka zama wa al'umman nan ƙarfan kaba aka waye gari gashi muna gani amma abin ya zama kadangaren bakin tulu wannan ya sa al'ummar ta samu kanta cikin matsanancin hali kamar yadda Mahmud Kunayi ya siffanta ta yake cewa annajjata ila al-islam fi baladin tajidhu ka tayr maqsusan janahu kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha wa bata yamlikuna sha'bun malaknahu yace dai inda ka dubi musulunci a yau a kowane gari ka duba sai ka same shi kamar tsuntsu ne da aka dadda tsafukafukan shi zai iya tashi zai iya ba ga shi dai a Najeriya ga Afirka ta tsakiya ga Sudan ga Mali ga Somalia ga Masar Egypt ga Yemen ga Syria ga Iraki ga Bahrain ga sunan da duk da kawai musulmi cikin rikici suke ga Lebanon ga Palestine ga Libya an nattajata ila al-islam fi baladin tajidhu ka tayr maqsusan janahu kama an dadda sai mai tsuntsun da aka dace mai fukafukai kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha hannuwan da muka zance mu muke juya sai su suke juya mu wa ba ta yamlikuna sha'bun malaknahu kasashen da muka mulka sai su suke mulki irin wannan yanayin ne ya samu daular Andalus a can baya Andalus daular da ta zama ba a samu daula irin ta ba wajen mulki da shugabanci da adalci da kyautatawa da komai amma da wutar mutu saboda ne saboda irin waɗannan matsalolin da mu a yau a Najeriya muke cikin su har Abul Baka Ar-Randi yake nuna damuwarsa game da abin da al'umma ta samu kanta a daular Andalus da yadda daular Andalus ta rubuce ta zama tarihi ta zama khabaru kan ka Allah tagna bil amsi yake cewa indakum naba'u min ahli andalusi faqad tara bi hadith al qawmi rukbanu kam yastakitu min al mustad'afun wa hum qatla wa asra fama ya'tazzu insanu ماذا التقابل في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم يا من لذلة قوم بعد إزهم بعد إزتهم أعال حالهم كفر وطغيان بلمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر أبدان فلو تراهم عيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل الوان ولو رايت بكاهم عند بيئهم لهالك الامر والدعوتك اعظام
يارب أم وطفل حين بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل اسم الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرعة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يتكون هذا العبارة عند الأسوة domin matafiya cikin dare duk inda suka zaga labarin suke yi Andalus an waye gari masu rauni na neman taimako ba wanda ya taimaka musu gashi ana ta kama mutane a matsayin bayi ba wanda zai je kwace su kowa ta kanshi yake babu magana yan uwa taka a zo a haɗa taro a yi wani abu ina kowa ya ranta a nakari zakara yana nema ba kowa sa ya ta bayani yake mutane suka san ce shugabanni jiya jiya ce san amma yau su zaman to bayi ana sai da su an waye gari za a ga ana raba tsakanin uwa da ɗa duk sun zama bayi la ilaha illallah kaga mace kyakkyawa kamar yakutu da marjan amma ga wani katon banza wanda ba musulmi ba ya kama ta ya ja ta zai kai ta dai sai mai jin da ita kumbura ba ya abin da zamu shi ba ya mashi komai saboda me saboda al'ummar musulmi sun sakaci irin sakacin da al'umma take yi a yau to ban dai ya gama sai ce to kun ga in dai kuka dubi irin waɗannan abubuwan da na ambata to a dalilin irin su ya kamata zuciya ta yi bakin ciki ta kuka in dai a cikin zuciyar mutum akwai imani akwai musulunci to amma me ya jawo al'umman nan haka waɗannan abubuwa me ya jawo mana eh mun faɗi dalilai raununmu rashin haɗin kanmu son duniyar son kanmu kaza kaza ga jahilci ga talauci sauransu amma in muka duba gaba ɗaya za mu ga cewa akwai manya-manyan abubuwa guda goma waɗanda su ne ya kamata mu zarga ko kuma mu sai za mu yi da su abu na farko watsi da shari'ar Allah da aukawa cikin sabon Allah sabo a yau ado ne a cikin al'ummar nan ko ba haka ba ne an yi watsi da shari'ar Allah in aka yi maganar shari'ar Allah kowane mataki ba sai mataki na hukuma ba a gidan a kai kan kanka ya shari'ar Allah take za ta da yawa wanda aka ce mutum ya san abu kina da kyau ba zai ba ya san abu haramun ne ba zai bari ba a gidan shi ya yi sakaka ba abin da ya dame da haƙƙin iyali haƙƙin ƴaƴa haƙƙin iyaye haƙƙin maƙwabta haƙƙin ƴan uwa haƙƙin dangi haƙƙin musulmi haƙƙin waɗanda ba musulmi ba da ake zaman cikin kafin su duk an watsi da su illa ma rahimar Allah an yi watsi da shari'ar Allah waɗanda ma ke kishin shari'ar kullum tunaninsu shari'ar a yi maganan kawai yanke hannu a yi maganan kawai bulala su ne kawai shari'a a wurin amma kai ya ka rayu a kan kanka shari'ar ka bi ko ba shari'a ba galibi ba a ma damu a yi magana a kai ba ga yawan sabon Allah shi ko sabon Allah ɗin nan haifar da zuciya ya fai wa zuciya da baƙin fenti yake sai ce ta samu baki tana ta ƙara baki har sai zuciyar gaba ɗaya baki ya rufe ta shikenan sai haske ya tafi babu kuma haske ba sa ban Allah ko Allah ba zai taimake su ba abu na biyu tsananin san duniya da kin mutuwa abu na uku tawayar zuciya wacce ta haifar da talaucin zuci da barace-barace da roƙo da maula da banfaɗanci da zaman banza ana so a ci na banza na bella babin da ake cewa ko wa so yake azumi za ga matakin shekara 20 ya gama primary secondary kenan ko diploma bai ji ba amma ga wani ya wuce da A class ka ga ni ma fada zan samu irin wai tunanin shi kawai samu A class da yi wannan tsohon permanent secretary ne sai ne shekara 35 ka bai samu A class yana aiki shi ne ya samu na banza shakka kuma ko a makaranta ne mutanen mu haka suke su suka fi kowa san shortcut in ka ji an zo ana neman taimako na maki daga gare su mutanen mu in ka ga rashin jajircewa mutum ya ce shi ya ma yi fushi tunda dai abu haka ne na ma haƙura da karatu mutanen mu akwai wani ɗalibi wanda labarinsa sananne ne a jami'ar Ahmadu Bello ofishin Vice Chancellor da ofishin DVC Academy da ofishin academic secretary saboda shekara 7 a nan kai shekara 8 yanzu muna fama da shi an kore ya ji koruwa yana nan ya ci tafiya shi ban nan digirin nan na accounting sai ya mai kuma an kore shi ba ko mu kore ba a'a tsarin da ya kore saboda bai samu mafi karanta abin da yake so ba bayan wani lokaci aka ce to koma gida ka je ka saki shiri yace shi a tafau akwai kuskure da aka yi an jarabawa sa akwai kaza ya ki tafiya inda yaran mu da duka ba kai wanda mataki din ma sun tafi sai da kace suna shashayin ba isa ba akwai wanda take gaya mani ta gama a wurin mu ne da first class ta ne bi jami'a sau biyar ta ce ita AU za ta yi accountant za ta yi kuma ta ne ma sau biyar ba ta san sau hudu sai a na biyar ta samu ta kuma zo ta gama da first class idan yaran mu ne a tawayan zuci wanda ta haifar da talaucin zuciya da barace-barace ka ga mutum da ƙarfi amma mai da bara sana'a wai yanzu ma bara ba wai profession ne har za ka ci suna ce wa junansu ina kwana ina ka biya ya sana'a in zurfi to bara wallahi mabarata ya sana'a wai bara ma sana'a Allah ya ba ku ba mu maimakon Allah ya ba mu ba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wane ne zai lamunce min cewa ba zai roki kowa komai ba ni kuma na lamunce ne aljanna ma'aikin Allah kuma yana cewa duk ya roki mutane abin hannunsu dan shi na su yawa to yana roƙon su wuta ne in ya ga da ma'aikar da yawa in ya ga da ma'aikar fakara ko manzo Allah kuma yake cewa roƙo kamar lauje ne da mutum ke karkar fuskar su da shi ko ma'aikin Allah kuma yana cewa a ranar kiyama masu irin wannan dabi'a za su zo gaban Allah fuskar su ba nama ko daya kwarangwal saboda sun kakkarce sun zubar da mutuncinsu mutuncin yana yake fuska ga mola kaga mutum ya yi shiga kamar sanata sai zo alhaji na kwana da ka ta ambara maka irin wannan murmushin wallahi zan je wuri ka zani shine na gabar zai tambaye ka ne zai rafi sato kayan yake yi siyo waye aro waye domin shigar da kai ba za ka yi irin wannan shigar ba kuma waya zo yana kafin ka wani abu ya ji ka karfi zai daukan kai saba kai kai ka sultan dallo bai huta ba amma kuma yana roƙon ka saboda mutuwar zuciya maula abu na hudu jahilci da karancin fahimtar addini da rayuwa abu na biyar sakaci game da tarbiyya wanda ya jawo rushewar tsarin aure ya jawo shaye-shaye da sauran munanan ɗabi'u musamman tsakanin matasa a 2012 shekara kusan biyu kenan na tafi Nijar Miami na yan kwanaki can bisa gayyatar da suka yi min to shine muke tattaunawa akan al'amarin rabon aure sai ake ba labarin wata mata an je mata da anko ta saya tace ba za ta saya ba aka yi ta saya tace ba za ta saya ba aka ce me dalili tace bara kwatankwacin irin wannan lokaci zuwa wannan lokacin da aka mata anko ta sai anko guda 30 auren mata 30 kenan tace amma zuwa lokacin da aka mata wannan na 31 tace a cikin ƴan mata 30 da suka aure fara kai ta rage gidan miji 29 suna gidan yayansu duk kotun da za ku je a cikin kadun shari'a su aka biya eh mata matasa ma ƴan shekara 18 19 20 zuwa 40 ba su ma kai haka ba su suka fiwa fululu mijin ya kula ya banta mijin ba ciyarwa mijin ya yi kaza mijin ya mata shegen duka dukan ta jika shakanwa gashi nan dai wani ma kuma ustazu ne buka hudu ba yake saki bom a masallaci mala in ya kawo ya karanta wani hadisi a Buhari sai ce kowa sai yayi in ba ka ba da zama yan bid'a ya ce bom din shi kawai mala ce wannan magana ta annabi ce annabi ya ce wanda bai kaza ba shi to kaga wannan dan bid'a ne shi kuma gashi yana bid'o'i ba bidan mu yake ba bidan ba na dai ba jami'i yake fuluran ba sun gula ba ya gudu ya bata ya mutu ciki kawai ya tsallake ya tafi Lagos dinki sai ta yaya dan sannan zai dawo in ya dawo wata 6 ya wata 3 ya ga alamar ta fara rulle zai falle akramaka Allah ga shayi ina ba da misali jiya a shekaran jiya iwar haka a Abuja ina lacca a wani masallaci a Maitama nake cewa yanzu kuma maganar da ake yi abinda ake sha ya wuce da duk ake tsammani a cikin al'ummar nan. Nakan yi buga misali na abinda hukumar NDLEA ta bayyana a shekara 2008 cewa kwalban benelin kwalba na bugun kwalba a jihar Kano da Jigawa kawai a kowace rana ana shanye biliyan duk kanawa tari kuke ina kanawa kuna tari ne ku gaya mu sai nake to mu duba kwalban benelin din nan yawanci ana samun mai 100 ml idan za a sha 15 ml ake sha ko 10 ko kenan kowane kwalba kowace kwalba ka kaddara mutane 5 za su sha. Kano na da mutane miliyan 10, Jigawa miliyan 3 ne aka ce ko? To ka sa miliyan 4, miliyan 14. In ka dauki miliyan 3 na kwalban benelin ka tara sau 5 kowace kwalba mutum 5 su sha, kana da miliyan 15. To adadin maganin tari da ake sha in cin kowane ba Kano wai da ana tare ba kai ni ban san ko an daina ba yanzu da duk wani mutumin Jigawa ba haɗe ce ne ba ko ma menene in ka tattara su ma'ana yawan abin da ake sha na dalilin ya fi yawan in dai za a sha bisa ka'ida ne ba ture wannan ana na alƙalƙi da wannan ba ana magana inda kowa na tari ne ballantana ma hasha lillahi bai yi wa kowa yana tari. To me za ake jan kwalba na bugun kwalba har miliyan 3 a kowace rana kuma a hada da kudin kun san dalili. To yanzu ba wannan ba wai yanzu matakanmu ma har zahira suke kai wa ziyara ko za abinda suke yi an wayi gari chemicals da ake embalming da su in mutum ya mutu za a sandar da gawa a sa wannan chemicals din sandar da gawa na watanni ba zai lalace ba wannan suke mu'amala da shi don su rayu in suka yi maye suka buge sai su kwana uku ba su farfado ba sai dai kaga zuciya tana bugawa alamu suna da rai amma sai sun kwana uku in sun baka su wai sun kai wa lahira ziyara. A yau shaye-shaye ya kai ga kashin ka dangare ake jigawa kusa bai ban fa ake jigawa a sha don ai maye an wayi gari kashin mutum ake hutar da shi a sa mai wuta ya kama hayaki a kara hanci domin ai mai an wayi gari kwata kwatani za a je a kwakula can kafa in ce ya fi tsananin da kuwa a ciro a sa al'umma ana sanda an wayi gari inda mata ke fitsari kun san fitsarin mata yana da zarli da yawan gaske saboda ainihin microorganism da ke cikin fitsarin mace ya ninka na namiji sau ninki da yawan gaske to inda suke yi a ji a san garo kasar sai a sa al'umma ana sanda don ai mai. Sakaci game da tarbiya duk ya jawo mana abu na shida raunin jagoranci abu na bakwai ha'incin wasu daga cikin musulmai abu na takwas rarrabuwa da rashin haɗin kai abu na tara sakaci game da yin da'awa sai abu na goma watsi da tarihi da kin bin hanyar magabata domin mantawa da tarihi yana sa ka mantar da kanka amma in ka kiyaye tarihi ka san ko kai waye mai yaka ba tuntun mun ta kai mu ji ana cewa kai mu kai fa dan manya ne ba za ka yi kaza ba ko ba ka ai ana gaya maka tarihi ka sani ba na mutanen banza ba to in aka yi sakaci da tarihi muka manta da mu su waye ne dai ba rubare mu shi yasa Muhammad Kunaim a cikin waka sai yake cewa istarshadal garbu bil madi fa arshadahu wa nahnu kana lana madin nasinahu inna mashayna wara al garb naqbis min ziyahihi fa asabatna shazaya muna da tsari amma muka yi watsi da shi su mutanen yammacin turai suna da tsarin su na baya sai suka yi rufe shi mu kuma na mu tsarin na baya sai muka yi watsi da shi sai muka koma wai muna neman tsarin wasu sai mun dan tsokano daga hasken wasu to mai kuma samu hasken sai zama to tsatsi ne ya biyo kuma da mamman zan Allah sa kuma ya bada labari cewa abubuwa da yawa za su faru gare mu misali hadisi na mashhuri
wanda al-Imam Ahmad ya rubuta cikin musnadinsa da Abu Dawud da cikin sunan dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha fa qala qailun wa min allatina yawma idhin qala bal antum yawma idhin kathirun walakinakum qutaa'un ka qutaa'is sayf ولذا أن الله من صدور أدويكم المهابة منكم ولجفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال هو الدنيا فكراهية الموت ذا إثارا دنكو إثارا دنجي أكمكو كبادا دكر كسا شيء مكيا ذا إثارا دنجي أكمكو يوم هكا كيف نبقى تقوئنا أنا بكم كرس لي بنت بكي ويها الساما إنشن تنك أدم ذا كيف مغانا أكي مبابنش ko an babu babu ba an ce kasar mai yanci ce Najeriya yanzu ma ana yin murnan centenary ko da rada mana suna daga haihuwar mu da rada mana suna Najeriya 1914
shekara
ɗari amma Allah ya gidan kyale mu da mulkin mu ma bai ba tsara mu ba ki sai ana tale kowa sai a ce sai kun kaza sai ku duba dai abin da IMF sai mana ku duba yanzu wannan dokar da aka dan yi kokari aka sa hannu na haramta auren jinsi waya fara da nake duk wani dalili za a daina ba duk kaza za a daina mana wanda kaza ta ma ba za a yi da shi ba ka ji ba ma'ana dai an yi taron dangi akan mu dole sai an karbu domin yadda an karbu muka ja domin Allah ya ba mu wuta mun da Allah ya cewa dalilin rauni da za mu samu har ai mana haka saboda san duniya da ke mutuwa ga mu da yawa yau mai yanzu ana maganan mun ta farma biliyan 1 da biliyan 600 1.6 billion musulmin duniya wasu ma sun ce a mun kai 1.8 billion biliyan 1 da miliyan 800 to amma dai taron yi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan muka yi sagaji muka aikata abu biyar abubuwa biyar Allah same mu kamar yadda Ibn Majah rawaita cikin sunan dinsa da Al-Hakim a cikin Mustadrak dinsa Ma'iki sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'ashar al-muhajirina khamsun idza qulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun lam taf'al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fa shafihim ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما بايديهم وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بعثه بينهم ما يقول الله صلى الله عليه وسلم كوكا أيكا أبو ديار تضعوا تضيار إن الفاشا تيوا لواحد زنا سنة إيايا الفاشا جمع القرآن يا زود أمبتا الفاشا أمبتو كمان من أما يا أمبتا أبو بوا أكو من يا أمبتا الفاشا zina wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya ambatin wafi a matsayin alfasha atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min adin min alalamin ya ambatin auran matar ku ba a matsayin alfasha wala tankihu ma nakaa ba'ukum min an-nisa innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila to zina da dangogin zina luwadi da sauran abubuwa ba su yi yawa a cikin al'umma ba yau sun yi ko ba su yi ba to inda ya kai ba a rusa an samu cututtuka iri-iri wanda ba a san da su ba da annoba kala-kala da ba a da labarin su a baya can ba za a yi ba za a rika tauye mikiyal da mizan sikeli da gudu ba face an samu fari wanda suna alamun suka ce ba ko a wajen awo ba hatta wajen aiki an ce ka je karfe kaza ka ki zuwa sai dai ka je karɓar albashin ƙarshen wata ina malaman makaranta irinmu ina yan local government ina suke ina ofisoshi da ba za su je office ba sai 12 rana mutane na can na layi na jiran su ba su je ba suna can gida suna bacci sai karbe goma za su sa shashayi kuma an ce takwas je aiki shi ma wannan toye mutu ne wailul lil mutaffifin alladhina battalu ala an-nasi yasfun in albashi ne suna so a ba su hada kari wa idza kalu hum aw wazanu yukhsirun su kuma za su bada hakkin da ke kansu ba to mutane ba za su ka ba sai an samu wahala da dawainiya da zalunci shugabanni manzo Allah ya ce in kuka hana zakka to za a hana ku ruwan sama in ma ba dan dabbobi ba za a yi muku ba in ma yi muku ruwan sama yi muku banna ba za ku rora alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah ba za ku bi shari'a za ku bi dini za ku yi adalci ba fa sai an sa abokin gaban ku ya zama ya fi ƙarfin ku ya kwata dukiyar ku ba ku da za ku kuma shugabanni ba za su ki aiki da littafin Allah ba su ki aiki da shari'ar Allah a cikin kuce-kuce ba fa sai an sa kiyayya da gaba da safani a tsakanin ku wannan abin na faruwa ko bai faruwa hadisi na uku imam abu dawud a cikin sunan sa ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum aznab al bakari wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihada sallaba Allahu alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum in yadama ana mu'amala ta riba riba capitalism gaba ɗaya ya gibi ne akan riba backbone din sa kullu kutin sa kenan riba foundation din sa kenan interest a komai ana son interest yanzu an samar da banki na musulunci ja'i mutane ke da account mutane ke mu'amala da shi Stanbic IBTC sun bude windows dan wani yanki na Islamic banking mutane wa suke zuwa mutane ke da account mutane ke mu'amala Sterling Bank shi ma ya fara mutane ke mu'amala mutane ke son su mu'amala riba in yi zama duniya kawo ka sa gaba in kai watsi da kokarin yin jihadi don ɗauka addinin Allah ku ilmantar da mutane dukkan nau'o'in na jihadi da ilimi ne da harshe ne da alƙalami da ƙarfi ne da rayuwa ne da komai ku kai watsi da shi to kuma Allah zai sauko muku da kaskanci ba zai cire ba sai kun koma ga addini saboda haka ashe an ba mu fita don haka a gurguje ga mafitar na ɗaya mu dawo ga addinin Allah ta hanyar riko da sahihiyar aqidar musulunci bisa karantawar alqur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta na biyu tabbata abubuwan da tauhidi ke lazantarwa musamman ma abin da ya shafi alwala'u wal bara'u wanda ne maganar sa a can baya na uku kyautata alaka ga Allah kowa ya kyautata alaka shi da Allah kowa ya kyautata alaka shi da Allah na hudu fahimtar sahihiyar tarihi musulunci da gogormayar musulunci da wayewa irin ta musulunci da irin mu'amalar da magabata na kware suka yi da addini na biyar daukar matakin samar da haɗin kai na gaskiya a tsakanin musulmai na shida fahimtar karantarwar musulunci game da makircin abokan gaban musulunci na bakwai kyautata lamarin tarbiyya da kulawa da haƙƙoƙin masu haƙƙi ƴaƴa iyaye mata mijin aure ƴan uwa dangi makwabta musulmi wadanda ba musulmi ba kowa yana da irin haƙƙin shi ka san haƙƙoƙin ka kuma ba kowa haƙƙin shi ko da kai baka san naka ba na takwas daukar matakan gyara kai a daina tunanin waje ko doshi gyaran cikin gida da kuma gyaran kai da gyaran cikin gida sai kuma na kusa da kai fa adanaka thumma adnaka na tara inganta ilimi da yaƙi da jahilci na goma ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci ta hanyar tsara lokaci da cin moriyar lokaci da amfani da ka'idoji na aulawiyya prioritization ya zama kowane abu an aje shi inda ya kamata wannan zai rage zaman banza da dumama benci da zaman hira mara amfani da zaman korafi da yi da mutane da zunde da sauransu in kana tsara lokacin ka komai da komai ina gaya ma mutane cewa in ba ka daure ba wasu abubuwa ba za ka yi ba na kan yi tafiya sai mutane su ga shi ina yawan tafiye-tafiye amma ya nake yin ayyuka na to dai inda nake akwai aiki yanzu haka cikin jakata akwai MSc thesis na ɗalibi ɗaya akwai MBM thesis project na ɗalibi ɗaya duk inda nake in na samu minti 30 wanda ba wani abu zan yi wajibi a nasa ki ba sai na ɗauko na karanta ko shafi dini na rai
sai ga dan ba na azariya bai cutar da su ta kowace hanya kuma kai wannan ba to gaba kana ga mutane a ga Allah ai azanci kai kana cutar da wasu a ta ba ai ta ma Allah isa Allah isa to me aka yi kenan sai ka shiga cikin yan kalaba fatawa hu da kawawu to me sai ka daure in ba ka ba za ka yi wasu abubuwa ba na goma sha daya samar da ingantaccen tsarin ci gaba da tabbaka shi aikace sannan na goma sha biyu ba shi ne dan wai kaskantacce ba kasashe na karshe saboda ya tattaro duka sauran shi ne addu'a da rashin yanke kauna kun san kuma addu'a tana da ka'idojinta daga cikin ka'idojin addu'a shi ne in kai sai ka bi ta da aiki ba ka addu'a kawai ka zauna Allah ba ni tuwo ko sai ka tuwo tuwau ko ya mu bai yiwa dole ne ka na shi da asbabu kun ba ka ba sai ka zama mai tawakkuli maimakon tawakkali التوكل شيء والتواكل شيء اخر to yanwa wadannan ni a gani na insha Allah in muka bi su muka tabbaka su insha Allah ko ba a warware duka ba za a samu sauki cikin halin da ake ciki ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon tabbaka abubuwan da za su kawo mana gyara cikin mu Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin mu Allah ya ba mu fita daga halin da muke ciki da wada'in da muke ciki wanda yake wada'un ne wanda yake su'un Allah tabaraka wa ta'ala ya abin samu shugabanni masu tsoron shi masu tausayi wadan za su yi mana jagoranci kyakkyawa su kawo ci gaba ga kasar mu su kawo ci gaba ga addinin mu su samu man da tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tabbatar da alkhairi a kasar mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tabbatar mana da aminci Allah ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya sa ilimi mai zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mu ya kare mu da alkhairai na duniya da lahira Allah ta'ala ya azurta mu da arzikin sa Allah ta'ala ya azurta mu da arzikin sa ya ba mu ikon magance matsalolin mu ya mana gamu da katar wajen fahimtar gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita ya ba mu kuma ikon gane ƙarya ƙarya ce kuma ba mu ikon aiki da ita abinda na faɗa daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu lada ya kuma ba mu ikon aiki da shi Qur'an da kuskure da gare ni ne kuma daga shedan ina roƙon Allah ya fiye mani ya fiye mana baki daya ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara da karshe ina godiya ga su waɗanda ke gudanar da wannan masallaci musamman ma waɗanda suke committee da ke tsara wannan zama da ake yi da sauran nau'o'in wato shirye-shirye da ake gudanarwa tun daga na DITV da na samu labarin sa da firguduba da ake da wa'azin ran juma'a da kuma wa'azin mata na asabar Allah ya saka musu alkhairi ya karfafa musu gwiwa ya ba su ikon ci gaba da wannan kokari mu kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da karfafa musu gwiwa ta hanyar halarta domin sun shirya ba kowa ba za su yi radi ba ba za su samu kwarin gwiwa amma idan an zo kamar yadda aka zo yau kuma da ma ana zuwa a sauran lokuta za su daɗi kuma su gaba da kokari da ɗaukar tawaye waɗannan abubuwa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyukan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته